sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakub Makeri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafe da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Sanda a jiya Asabar sun gano mutumin da ya kashe wasu mata guda biyu a wani wurin motsa jiki, wato yoga studio da ke Tallahassee na jihar Florida, kafin ya kashe kansa. Yan sanda sun ce sunan maharin Scott Byerly, dan shekaru 40 da haihuwa, mazaunin yankin Deltona a jihar Florida. An kuma gano mata biyun da aka harbe su a shekaran jiya Juma'a da suna Maura Binky, mai shekaru 21, kuma ɗaliba a jami'ar Florida, da kuma Nancy Van Basim, dukkaninsu a jami'ar suke. Wasu mutane guda biyar kuma sun ji rauni yayin da Bayerli, dan shekaru 40, ya shiga wurin motsa jikin mai jike da jama'a da yammacin ranar Juma'a ya fara harbi. Yan sanda sun ce mutanen da suke ciki sun yi rigima da Bayerli domin kare kansu. Bayanan 'yan sanda ya nuna Byerly, tsohon ɗalibin jami'ar Florida, wato FSU a takaice, wanda ya taba aikin soja, an kama shi sau biyu a nan jami'ar, akalla yana rigima da 'yan mata. An kuma gano ya ɗora bidiyo a shafin YouTube yana ɓaɓato a kan kalaman wariyar jinsi wurin hulɗar mace da namiji, da kuma mata da suka ƙi yadda su yi hulɗa da shi. Wani lauya ɗan ƙasar Pakistan da ya taimakawa wata mace 'yar Krista da kotun kolin ƙasar ta janye hukuncin kisa da aka yanke mata bayan kalaman sako da ta yi game da manzon Allah, ya arce daga ƙasar aje Asabar saboda yana jin tsoron rayuwarsa bayan an saki matar a farkon wannan mako, lamarin da ya haddasa zanga-zangar musulmi a faɗin ƙasar. Mambobin wata ƙungiyar sa kan musulmi da ake kira Tahrik Labbaik Ya Rasulullah sun rufe manyan hanyoyin mota a biranen kasar tsawon kwanaki uku, kuma suna buƙatar a kashe alƙalan kotun ƙoli wanda suka saki Asiya Bibi a ranar Laraba. Saiful Maluk shine lauyan matar mai 'ya'ya biyar wanda aka yanke mata hukuncin kisa tun cikin shekarar 2010. Wasu 'yan siyasar Pakistan guda biyu da suka yi ƙoƙarin taimaka mata an kashe dukkaninsu. Maluk ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ya je wata ƙasa ce domin ya kare kansa da rayuwar iyalansa daga fushin jama'a. Ya ce ya nemi shawarwarin mutane akan wannan mataki da ya ɗauka, kuma kusan kowa ya ba shi ra'ayi iri ɗaya cewa ya bar ƙasan. Sai dai ya ƙara da cewa zai dawo ƙasarsa ya ci gaba da aiki bisa sharaɗin samun kariya daga jami'an tsaron ƙasar. Amurka ta ce tana shirin ɗage haramcin kasuwancin mai da Iran akan ƙasashe da dama, domin ba su daman sayan mai daga Iran ba tare da ƙaƙaba musu wani takunkumi a nan gaba da Amurka za ta yi ba. Ana sa ran za a sake ɗora takunkumi akan Iran a gobe Litinin, sakamakon ficewar shugaban Amurka Donald Trump daga yarjejeniyar makaman nukiliya da Iran da wasu manyan ƙasashe duniya guda shida. Kuma kowace ƙasar da za ta je ta siya mai daga Iran ba tare da an ɗage mata wannan haramcin ba, Amurka za ta sa ta biya makudan kuɗaɗe a matsayin jan kunni. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo shi ne ya sanar da wannan batun ɗage haramcin akan wata tattaunawar wayar tarho a ranar Juma'a, amma kuma bai ƙarin bayani akan ƙasashen da za a ɗage musu ko kuma za a ba su wannan damar ba, da kuma adadin lokaci da za a bar su ci gaba da yin hakan. Sai dai ya ce babu tarayyar Turai a cikin waɗanda za a ɗage musu haramcin kasuwanci da Iran. A hali da ake ciki kuma, shugaban addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya cecaki Amurka a jiya Asabar a jajibirin bukin tuna ranar juyin juya hali na shekarar 1979 da kuma mayar wato mamayar ofishin jakadancin Amurka a Tehran. Ya ce tasirin Amurka da yana ƙara yin ƙasa yayin da ita ƙasar dan kanta take huskantar koma baya a duk shekara. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sandan birnin New York sun ce sun gano gawarwakin wasu ‘yan mata ‘yan uwan juna ‘yan ƙasar Saudi Arabia wanda ruwa ya ɗauke su daga kogin Hudson River da ake ganin sun yi su kansu ne suka yi niyyar kashe kansu. Shugaban sashen bincike na ma'aikatar ‘yan sandan New York ɓangaren Demotshire ya ce an samu labarin cewa waɗannan mutanen sun gwammace su mutu da dai su koma ƙasarsu ta Saudi Arabia.
For history, go. You know, I'm a weapon, I'm a friend, 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 I'm a
son kala borwai yala kan ko e bulla masaraga de mulla kono ma to yelela na kono bayenna deni mari janeta kala dama jolo ko kan ko e bulla masaraga di na kono ma to yelela na kono bayenna deni sani jolo ko ta kala wadi jolo ko kan ko e bulla masaraga di
madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi
Bausauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan duba lamuran da suka shafi zabe don fahimtar adalci ko akasin hakan sunana Nasiru Adumaili Kaya zan gabatar zamu yi aiki da muhimman sauye-sauye a dokar zabe da majalisar dokokin Najeriya ta amince da ita a zaben 2019 inji shugaban hukumar zabe Professor Mahmud Yakubu cikin waɗanda muka kai ƙara kotu har da headquarter APC don muna zargin baturen zaben da ta tura mana ya arce daga jihar da gangan inji jigowar siyasar APC daga Zamfara Iqra Aliyu Bilbis ita kuwa headquarter jam'iyyar ta ce a'a ya gudu ne don kare lafiyarsa me zai hana ni jiran ganin gyara daga headquarter APC kan zaben fidda gwani na majalisar wakilai da na lashe daga Taraba inji shugaban matasan APC na Arewa maso gabas Kasimu Mai Gari waɗannan da juyayen rashin mai bada gudunmawa shirin nan Sani Tahir za su zo muku cikin shirin da yardar Allah amma kun je ne majalisar dokokin Najeriya ta amince da sabuwar dokar zabe da hakan za a iya cewa ya zo a ƙurarren lokaci in an duba karatuwar zaben 2019 shugaban hukumar zaben Najeriya Mahmud Yakubu ya ce hukumar a shirye take wajen aiki da muhimman gyare-gyaren
a shekaru uku da suka wuce mun yi shawara da majalisar wakilai mun yi shawara da majalisar dattawa su suke da hakkin yin dokoki ma ƙasa kuma a cikin abubuwan da aka zayyana na sabbin dokokin nan mun yi shawarori da su saboda sai muka dauki wasu abubuwan da muke ganin za a sanya su cikin sabuwar dokar muka fara tanadi muka kaddara cewa yau idan aka amince da wannan kuduri ya zama doka to ya zamu yi to mun dauki matakai muna ganin yanzu in aka sanu akan wannan dokan lokaci bai kure ba muhimman bayanan da ke cikin sa zamu aiwatar da su a zabe mai zuwa
dama ita doka kan zama jagorar aiki ga kasa mai bin tsarin demokradiya inda aka san kin bin dokar kan kawo sakin layi komai da hannu a gogo baya har yanzu batun mika sunayen yan takarar mukamai a inuwar APC daga Zamfara na kawo musayar kalamai da hakan ma yayi sauki dan batun na gaban babbar kotun tarayya jigon APC a Zamfara Iqra Aliyu Bilbis ya ci karar ta hada hada da suka yi zargi da gangan ne baturen zaben halkotar jam'iyyar ya zame ya fice daga gusau ba sallama bayan an samu akasarin sakamakon zaben
a zahiri mu mun san da cewa a jihar Zamfara an yi zabe kuma a irin yadda da ita hukumar zabe da kuma wasu daga cikin APC headquarters da ganin kamar ba a yi ba muka garzaya kotu kuma yanzu magana tana kotu wanda in Allah ya da muna sa ran za a yanke hukunci
alade kira in an yi zabe me yasa waye ne to yace zabe na sakamakon zaben
a in ka lura su mutanen da aka turo daga headquarter su suka zo bayan sakamakon zabe na kusan lokacin gaman 11 zuwa 12 sun fito ya Allah mu abinda muke zage cewa waɗannan mutanen da aka turo su a headquarter sun zo da wasu wata manufa da ake kuma sai suka ce an ce an soke zabe kusan karfe 8 zuwa 9 na dare kuma suka bar gari suka tsere to kaga anan an sha kace kacin cewa
suka tsere ko dai suka yi tafi an ce mutun ya tsere ai kamar koran sa kai ko akwai abin da yake tsoro
sun tsere domin ba su yi sallama da kowa ba kuma ba wanda ya san lokacin da suka tafi su kuma abun ma takaici da tausayi gare su shine hanyar da suka bi suka bar jihar Zamfara shine abin takaici amma dan kaga wajen karfe 8 ko zuwa 9 na dare bayan sun gama wannan auka-auka suka tsere suka bi dare suka bi kuma hanyar da ke da tashin hankali ina wannan yan fashi da suka zarra kusan hanyar zuwa kauran nabo da zurmi suka wada jibe cikin dare basu isa katsina ba sai wajen karfe 11:30 na dare kaga ko ba komai sun sa kansu cikin halaka kuma sun san irin auka aka da suka yi ma mutanen jihar Zamfara shi yasa suka irin suka tafi su saboda haka amun tambayo nan ga dukkan mai hankali shi shugaban nan da aka turo wancan na harko chairman da cewa an ya soke zabe to in ba a zabe ba ina ne cewa an soke shi kaga a zo ana ga mu duniya ana cewa ba a zabe a jihar Zamfara wannan abin takeici ne da kuma damuwa an sa mutane cikin akuba da damuwa amma Allah cikin rahmarsa da Allah ya azurta mu da shugaban na kware da kuma al'umma wanda suka san abin da suke a jihar Zamfara suka ce to babu mafita illa a je kotu za ta yanke za ta raba mu da ita kanta INEC din da kuma wasu mutane a jihar amana a APC a hedkwata kuma nayi imani gaskiya za ta halinta ba daddiya ba alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
duk da dukkan mu muna jiran hukuncin kotu kan wannan lamarin hedkwata da APC ta bakin sakataren walwala Ibrahim Kabir Masari ta ce baturen zaben ya fice ne don kare lafiyarsa
saboda alawul hakika na san ne mu hakkin mu ne wajen jam'iyya ta kasa mu gudanar da zabe tun daga na dan majalisar jiha har ya zuwa na shugaban kasa mu ne hakkin kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC da Electoral Act dokar zabe ta 2010 wadda aka yi magyara wadda har yanzu ita muke amfani a wajen jam'iyya ta kasa baki daya mu ta ba damar mu kafa committee wanda za su je su gudanar da zaben nan alau na dan majalisar jiha ne ko na dan majalisar tarayya ko na dattawa ko na gwamna ko na shugaban kasa so dan haka ban san menene abinda ake boyewa din ba babu shakka na san wanda waɗanda aka kwamitin da aka tura sun kawo ƙarar cewar ana ta ƙoƙarin gabayansu ko kuma a kashe su a ci mutuncinsu wanda shugaban jam'iyya da ainihin mai bada shawara ga jam'iyyar APC ta fannin shari'a wato legal advisor ɗinmu suka ce abinda ya kamata waɗannan mutane a kira kwamishinan 'yan sanda ya fitar da su wanda kuma shi ne abinda ya faru tunda ko kai ni dai na san ran nan ɗaya ne kuma dukkan abin da zaka samu a duniya ko mukami ko kudi ko jin dadi sai kana da ranka sannan zaka iya jin dadin abin da zaka samu din so matsawar baka da rai wannan abin ka cutar da yan bayanka wanda ya kama daga iyayen kana da su yaya in kana da su mata in kana da su da kanni da abokanin arziki so dole ne mutane su gudu su tsira da ransu tunda bayan ma sun tafi din ayin baka manta ba a ranan nan an kashe mutane ne wajen kusan mutum 10 a jihar Zamfara din gurare daban-daban.
Ibrahim Musari haka ne ma gudurin ne tun daga jami'an yan sanda an ce har kwamishinan yan sanda. Me yasa ba zai ba shi kariya ya zauna ba sai dole ya fice daga jihar.
Jami'an yan sandan ba su nan ne aka kashe waɗannan mutanen da aka kashe wanda an bi su a gurin da ake gudanar da zabe waɗansu kuma an bi su gidajensu waɗansu an bi su kan hanyar su ta kode zuwa gurin zaben ko kuma sun yi zaben za su koma gida aka kashe su.
Wannan ai talakawa ne shi ko wannan baturen zabe ne babban mutum daga Abuja.
So babban mutun shi baya da rai ne ko koran shi yana da spare in banda rai guda ɗaya da Allah ya bashi akwai wanda yake suke da shi spare idan an gama da shi zai iya samu amfani da shi
siyasar sauye ta sauye zani ko dina zanin ta yi masu rajin kare demokradiya na yada gidan demokradiyar cikin gida ce tushen adalci da za ta ba wa mutane kwarin guyar fitowa ranar zaben gama gari ko ko zaben duk gari shi kuma shugaban matasa na APC na Arewa maso gabas Kasimu Mai Gari da ya taba shigowa shirin nan yana murnar ya lashe zaben fidda gwani na majalisar wakilai a matsafarsa da ke Taraba watakila yanzu murnar ta koma ciki dan ya dawo yana cewa ba sunansa aka kai hukumar zabe ba amma duk da haka ba a kore hakurinsa ba tukun
don haka uwar jam'iyya ta san za ta sake duba ta yi duk abin da ya kamata abin da za ta yi ta yi don gyaran wannan kuskure da aka samu
ina nufin yanzu ka kai kara kenan wajen uwar jam'iyya ka nuna musu takardunka da kike da shaidar cewa ka samu nasara a zaben
tabbas haka akai na kai musu kuma sun gamsu da abin da na kai musu
me suka ce ma za su yi akai
eh sun yi kokarin a gyara a wannan lokaci ya riga ya kure to amma na san a matsayin su na jam'iyya a lokaci ba zai kure ba tun ba akwai wani lokaci nan gaba wanda za a yi gyara a duk wani abun da aka samu kurakurai da aka samu lokacin gabatar da sunaye
maka yi yakinin cewa za a iya gyara ba
ina da yakinin hakan zai yi tunda sun yadda sun ga duk abubuwan da na gabatar haka nan yake kuma yadda ka sani duk wanda ya ci zaben fidda goni ba wanda ya kawo ƙara ko kuma ƙara in mutu ya kawo koke a committee sauraron koke ba su juya wannan nasarar da kai ba ba wanda ya sai soke ta sai ko kotu in kuma aka samu aka sin haka an gani da yawa ai kotu ta miyarwa mutane ko a taraban ai an yi akwai senator Tutare da senator Bako 2011 akwai honorable Elsiudi da honorable Babangida Guroje an yi shi wannan ma a 2011 don haka ba wani abu bane in hakan ya faru in uwar jami'a bata gyara ba to akwai inda za a je a gyara
ma'ana zaka jira kinan sai kaga wanda jami'a za ta yi in bi ma daidai ba sai ka dau mataki na gaba
ina dai zaton jami'a za ta yi abin da ya dace
kasu mai gari wannan ko ina ga ra'ayinka kawai kike faɗa saboda wata kila karkai wa jami'ar laifi
kamar yaya ai jami'a tana da tsarin mulki in baka bi tsarin mulki bane zai zamanto laifi don haka ba wani abu wanda sabo a cikin al'amarin nan abu ne wanda a shimfide ba ni ne ba ba su shugabannin su kai ba wannan tsari ne wanda aka kafa jami'ar APC akai
wannan fukarin guyuwa ta ka kan jami'ar APC yayyo duk da hakan ko bai sa kamara baya cewa a sallami a dakatar da shugaban jami'ar na Arewa maso gabas wadda uwar jami'a ba ta yadda da wannan ba
a yadda na gaya ma mu a jami'ance mun dakatar da shi kuma mun ba uwar jami'a a rubuce cewa da ake uwar jami'a ta ce ba ta yadda ba mu dai a iya sani mu ba su rubuto mana ba dan haka mu muna kan bakanmu comrade Mustafa an dakatar da shi mun kafa committee suna bincike za su gabatar da rahoton su sai mu duba in suka ce bai da laifi shikenan sai ya dawo kan kujeran shi in kuma suka tabbatar da laifin shikenan sai a hukunta shi
wannan kenan daga je kaka dawo al'amuran siyasa tun fidda gwani gabanin babban zaben da takaddamar sa ya jawo fadan siyasa ya tsaya cikin gida musamman ma na APC inda ta gwamna Roche Sokorocha na Imo na cewa shugaban jam'iyyar Adams Oshimole na murɗe demokradiya duk da hakan ya saba da matsayin uban jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu da ke cewa tafiyar Oshimole yana kyau ai da ma lamarin haka yake yadda lamarin ya shafi mutum yawanci haka zaka ga yana mai da martani shirin na mika taziya ga dangin gidan Talbon Bauchi bisa rasuwar Sani Tahir wanda ya sha bada gudumawa ga wannan shiri kafin rasuwar sa a makon jiya bayan fama da jinya ga ma tuna baya ga kalaman marigayin a wani shirin muryar Amurka kan siyasar ubangida
ka magana kawai cewa ubangida kawai yes na yadda za a yi ubangida amma ubangidan nan ya zanto menene ra'ayinsa menene aƙidarsa amma mafi akasarin iyayen gidajen wallahi duk aljihun su ne ko kansu gwamnan da ka faɗa duk yanda gwamna ya zo fita shekara 8 to fa sai ya nemi ɗora nasa a wani dalili saboda samu ubangida wannan sai ya gama kaga dan kwana-kwanan nan tsakanin sanata Akpabio da gwamna mai ci ai babu abin da ya suka rubu ubangida ne saboda haka in ba an batta ba wallahi ba za a samu masala ba dole ko yaki zaka tafi da mai kuɗi zaka tafi karkarfa zaka tafi da mai wayo haka siyasa take amma in aka dawo kowa san matsayinsa sai ka bar mai aiki wannan shine ra'ayina don ba wani abu ne ni dan jarida ne kuma ina kallon
kowanne sani me yasa uban gida zai kashewa dan siyasa kudi ko su daga cikin irin waɗannan yan takaran ba za su yi likimo a gidan wannan uban gida din a ba su kudi a mara musu baya a diya taya su campaign a ba su motoci amma ba za a kai yan watanni ba sai ga kuma an zo an zama manyan abokan gaba tsakanin shi uban gida yana cewa Allah ya kai mu zabe na gaba sai mun ci
da saboda abin da ya bai don Allah ba idan da yayi don aljihunsa ne saboda kai ga zai fadi shi sa ake samun wannan idan ya hakura aka tafi yakin ai siyasa ce
Allah ya ji kan Sani Tahir masu sauraro da wannan taziya muke kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah a madadin muryar Amurka da wacce ke yada sauti Julie Gresham Nasiru Adamu Elika yake cewa wassalamu alaikum
Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
Major General Idris Muhammad Alkali wanda a gida ake kiransa da General Nuri mukaminsa na ƙarshe a gidan soja kafin ya ritaya shine babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedkwatar rundunar sojojin Najeriya baki daya General Alkali ya kama hanya zuwa birnin Bauchi daga nan Abuja sai aka daina jin duriyarsa a wajajen yankin Jos shiru-shiru bashi ba labarinsa al'amarin da ya ji hankalin majalisar dattawan Najeriya
ni ne Muhammad Hassan sanata da ke wakiltan Yobe ta Kudu jam'iyyar PDP Major General Ahmad Kali mutumin fika local government ne a yanki na. Naje gidansa na zauna da iyalansa na samu bayanin ainihin abin da ke faruwa. Shi wannan bawan Allah ya bar gidan shi ne wani rana zai tafi Bauchi. Sannan kuma yayi magana da iyalansa ya faɗa mata daidai inda yake daga nan kuma ba a ƙara jin labarin shi ba. Ta gaba kwana biyu bata san ba a san inda yake ba tuntubi soja. Akai magana aka ce to ba a san inda yake ba. To sojoji da sauran jami'an tsaro suka fara bincike aka duba wayarsa daga ina ne yayi waya last sannan kuma aka sake tuntuban mutane da suke wannan yankin har aka zo aka gano wani kududdufi da aka je aka fara tono har sai aka samu motoci da aka binne cikin wannan kududdufin to cikin motocin har da motarsa kuma har an samu kayayyakinsa a cikin wannan motan to shine na ga dai ya dace in kawo wannan abin a majalisa
tun gabanin haka headquarter rundunar sojojin Najeriya ta umarci runduna ta uku ta sojin kasar da ke birnin Jos lalle cewar ta kaddamar da bincike kuma dole a latilas a samu general alkali sojojin karkashin jagorancin commandan garrison na runduna ta uku wato brigadier general Ibrahim Muhammad nan take suka kaddamar da bincike al'amarin da ya kai su ga yashe wani kududdufi a yankin Duradu da ke karamar hukumar Jos ta Kudu a cikin jihar ta Shilato.
Wanted to find if he's alive. We have credible information.
Muna son mu binciko ko yana da rai. Muna da sahihan bayanan da suka nuna cewar akwai wasu motocin da aka jajjefa su a cikin wannan kududdufi. Muna ta aikin yashe ruwan wannan kududdufi don mu ga menene a ciki.
The water from the pond. So that we can see what is inside to see if we could salvage anything from the river.
Lokacin da ake wannan bincike, sojojin sun gano motar General Idris Alkali da kuma kayayyakinsa a cikin motar da makalin wasu motocin da ba san ko na su wane ne ba.
Yayin da sojojin ke yasan tafkin, mata saye da bakaken tufafi sun gudanar da zanga-zanga wanda a cewar su ruwan rafin suke amfani da shi. Mary Yakubu ita ce jagorar matan.
If they float that water, our children can die and our husbands can die. We don't want anybody to touch that water.
Tace in an yashe ruwan rafin, yayanmu da mazajen mu za su mutu saboda haka ba ma son kowa ya taba ruwan.
Duka bayan wannan ne kuma kungiyar raya al'adu da ilimi na yan kabilar Biram wato Beko da kungiyar matan Biram wato Biuda da kungiyar matasan Biram wato BYM suka aikewa babban Hafsan Hafsoshin rundunar tsaron Najeriya wata zungureriyar wasika a ranar 20 ga watan Satumban wannan shekara inda ciki suke korafi da nuna kokensu dangane da take-taken sojojin inda suka nemi a dauke komandan rundunar samar da tsaro na Operation Safe Haven da ke jihar Plateau wato Major General Augustin Agundu domin a cewar su yana barazana ga lafiyar basarakensu na yankin Duradu. To ko me yasa waɗannan al'umma suke dare-dare da sojojin? Godfrey Matthew shine lawyer mutanen ƙauyen na Duradu.
Domin mutanen da suna zo su kashe su ana ganin su da uniform na soja da bindigogin soja. So immediately an ga mutum ya zo da uniform na soja suna rikicewa. Shin na tambaye shi sarkin ma ya gaya damuwan shi yace abinda ya sa shi ya gudu a wurin sojoji. Domin ana zuwa ya harka an su ga gidan shi so biyu da uniform na soja da kayan sojoji an so a kashe shi. An kashe mishi yara biyu a gidan shi a idon shi da uniform na sojoji. Kalubalen da mutane suna samu shin da cewa ba su dandanta sakani sojojin kwarai da sojojin gaskiya ba in za a yi bincike a yi shi ta hanyar abinda constitution ya gaya da yanayin dokan kasa amma an rike mutane 13 nan kusan kwana garama ba ya komai akai ba wannan gaskiya an ci ana cin yancinsu. Muna da damuwa da dan binciken sojoji a sojojin Najeriya ko abin da za su je operation ana ce joint task force investigation ba su kadai ne ya kamata su yi ba. Su kira police su kira wani security so that even private investigator mu a matsayin mu na lawyer NGO mu to sai binciken su according to them mu hadu a court sai su nuna inda abin ya kasance. If they will follow the rule of law we will get more result in this investigation than abiding by rule of force. Let them be civil amma na ga ya miki wallahi Allah shine shi da jiya mutane aka sun kira mu da cewa akwai matan da aka kashe ta wanda ya ganda idon shi an harbe shi yana asibiti yana wurin yace soju aiki yace shi sojoji ne suna zargan sojoji an samu altashin da na wurin kuma ana zargan sojoji
a ƙarshe dai sojojin sun gano cewa wasu tsageru sun yi kisan gilla a wannan babban general na sojan Najeriya inda aka yi wani kabari na jekanayika aka binne shi ciki bayan da matasan suka fahimci cewa binciken sojojin zai kai ga gano wannan kabari, shine aka haƙe wannan kabari aka kuma kai gawar cikin wata tsohon rijiya aka jefa a ciki.
Ready to shubadi.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.